Imam Malik yace al'amalu fi tayammum wato abin da yazo na yanda ake yin tayammuma aiki a cikin tayammuma Imam Malik yana tarkizi akan lafazin amal domin ya nuna cewar ya nuna abin da yake wato ya tabbata tun daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sahabbansa suka karba daga wajensa suka yi tabi'ai suka karba daga wajensu su ma suka yi ya zamanto wato amalin mustamir aiki wanda yake ake wanda yake jiri yake gadin sa an ji shine wanda ake cewa alfun an al dubu ko yato daga dubu wato ya zamanto abu wanda yake mashhuri tabbatacce ba a goge shi ba a shafe hukuncin sa ba kuma babu wani abu da ya shiga duhu a cikin sa يكي حدثني يحيى عن مالك النافع أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر من الجرف حتى إذا كان بالمربد نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا إمام مالك يرويته دقى مال موسى نافع أنه شواشي نافع أقبل ياته سنته ياته هو وعبد الله بن عمر دشي da ubangidansa Abdullahi ibn Umar sahib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-Jurf al-Jurf a wata unguwa ce a wajen Madina a hanyar Sham wanda shine ake cewa idan dujal ya zo da zai iya shiga Madina ba zai sauka a nan ardul Jurf ta ce wanda take tsakanin ta da Madina wajen mil uku Abdullahi ibn Umar yana da gona a wajen to ya taho cikin garin Madina da shi da Nafi hatta idan kana bil mirbad har sai da suka zo wani waje da ake ce masa al mirbad shi kuma tsakanin sa da cikin ƙwaryar Madina mun ɗaya ne nazara Abdullah sai Abdullahi ya sauka daga kan abin hawansa tayammama sai ya tayammama sa'idan tayyiba da kasa wacce take mai tsarki masaha wajhahu wa yadayhi ila almirfaqayn ya shafa fuskarsa da hannuwarsa ya zuwa da gwiwar hannu thumma salla sannan yayi salla haka zalika imam malik ya rawaito wannan riwaya ya ce akwai cikin wannan riwaya akwai matsayi matsala ta farko a taimama a tafiyar da bata kai tafiyar kasar ba tabbatan yin taimama a cikin alkur'ani ya zo a hali biyu ne ko wa in kuntum marza wa ala safar ko ba ta ba aw jaa ahadun minkum min al-ghaib aw lamastum nisaa fa lam tajidu ma'a dibi ana magana ku in kuntum marza in ba ku da lafiya aw ala safar ko kuna kan tafiya halin tafiya kuka rasa ruwa to fa tayammamu sai ku taimama to amma anan wajen filin Abdullahi ibn Umar ya nuna cewa ana yin taimama a cikin tafiyar da bata kai tafiyar kasaru ba dan tafiyar ta daga Madina zuwa Jurf ba za a kira ta safar ba tun ba a yi mata kana bin tafiya na yin wasiya da daukan guzuri da sauransu kamar ake ne daga kamar a ce ne daga nan zaka tafi rijiyar lemo daga nan zaka tafi rijiyar lemo sai a ce ka zama kai tafiya ka je unguwa ne to zuwa unguwa da yake da tafiya to har ga wannan ya nuna daga filin wannan sahabi ana yin taimama a halin zaman gida ba sai a halin tafiya kuma ya tabbata daga filin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadisin Hudhaifa bin al-Yaman cikin Sahih al-Bukhari anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata subaqata qaumin fabala qa'iman thumma tayammam kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wata zuba wata abin da wani juji wata shara bola ta wadansu mutane sai bawali a tsaye sannan yayi taimama kaga wannan subaqatu qaumin a cikin garin Madina ne bolar mutane dan ba a samun bola ba abin nan adaji a cikin gari galiban ake samun ta inda mutane suke tsara sharasu saboda ka taimama ta tabbata a halin zaman gida kamar yadda ta tabbata a halin tafiya to a tsirin Abdullahi ibn Umar wannan malamai sun dauke shi a cewar yayi taimama din nan saboda gudun cewar lokacin sallah zai fita saboda haka ya taimama iyaki sahihi ya nuna ana yin irin wannan taimama duk da nafsi bai zo ba nafsi ya zo akan cewar idan kuna cikin rashin lafiya ko ba ku da lafiya a idan kuna cikin rashin lafiya ko kuna halin tafiya ba ku samu ruwa ba ku yi taimama ba ku samu ruwa ba me ake nufi da ba ku samu ruwa ba ba ku samu ruwa ba har lokacin sallah zai fita domin idan za ku samu idan mutum ba zai ma kansa hukuncin cewa bai samu ruwa ba har sai lokacin sallah din ya fita inda in ya tsaya wataƙila bayan kwana biyu ko bayan kwana uku zai iya samun ruwa to amma saboda kiyaye alfarman lokaci Allah tabaraka wa ta'ala ya shar'anta mana yin taimama in mutum bai samu ruwa ba har lokacin sallah zai fita to a halin tafiya kenan da har rashin lafiya to haka zalika a halin zaman gida idan mutum yana jin tsoron lokacin sallah zai fita zai yi taimama kuma wannan filin na Abdullah ibn Umar shaida ne akan wannan yana ganin cewa kafin ya isa cikin garin Madina lokacin sallah ya fita a wata riwayar wadda ba Imam Malik ya ruwaito ba ta dai wannan hadisin daga hanyar malamin sa Nafi a nuna cewa sallar la'akarci kuma sai ya zamanto har ya shigo cikin Madina ya samu rana da sauran garjin zafinta fa wajada shamsa murtafi'a walam yu'id as-salah ya samu rana da sauran tana cikin tsakiyar sama bata riga ta karkata za ta fada ta yi irin fasfasa din nan ba amma sai bai sake sallar bai rama sallar ba wanda ya nuna cewar ba wai sai kana da yaqinin cewar lokacin sallah zai fita baka samu ruwa ba idan ya rinjaya a cikin zatanka cewa lokacin sallah zai fita baka samu ruwa ba to za ka iya yanke mama wanda lokacin sallar ake nufi a nan wajen ana nufin cewa lokacin sallah na mustari ko kuma na laruri na muhtar tunda ya tabbatar cewa dan tsakanin junus da zuwa madina ya tabbatar cewa zai iso madina kafin faduwar rana amma yana shakkar cewa yayin da zai iso madina zai zamanto akwai sauran lokaci na muftarin la'asar ko kuma lokacin muftarin la'asar ya wuce to a lokacin ne idan mutum kana zaton ba za ka samu ruwa ba har lokacin muftarin sallah ya wuce to sai ka yi taimama wannan shine matafar Imam Malik da Imam Shafi'i da Abu Hanifa sai dai su Imam Shafi'i yana cewa in ya samu ruwa daga baya zai rama sallah amma wajen Imam Malik sallar ta kai don ba kamar yadda yace a gabata a hadisin da ya gabata na wanda yayi alwala sannan a yi ma waɗansu mutane sallah da yake cewa baya ganin wanda yake mama ya rinka ganin kan cewa tsarkinsa bai cika ba kamar yadda na mai alwala ya cika shi ma yayi abin da Allah ya umarce shi mai alwala ma yayi abin da Allah ya umarce shi saboda haka wannan kenan matsala biyu kenan idan mutum yana halin zaman gida ba a halin tafiya ba ya samu ruwa ba ya ji tsoron cewa kafin ya samu ruwa ya yi alwala mai sallah lokacin muktarin sallah zai fita to sai yayi imama wannan duk da cikin wannan asar na Abdullahi ibn Umar ya tabbata tare da cewa kiyasi ya tabbatar da shi Allah ya ambaci halin tafiya da halin rashin lafiya cewa idan lokacin sallah zai fita mutum bai samu ruwa ba yana halin tafiya ko yana cikin rashin lafiya to yayi taimama wannan da nafsi a cikin alqur'ani kenan ko to idan yana jin tsoron lokaci zai fita to hali yana zaman gida kuma yana lafiyayye to shi ma wannan illar tunda tana cikin halin wannan illar ta fita tsoron fitan lokaci ta wata halitta masa yin taimama ko da yana zaman gida ne ko da lafiyarsa da haka ɗaya daga cikin sabubban yin taimama shine ka ji tsoron fitan lokaci na sallah muktarinka to idan kai taimama kai sallar sai daga baya ka samu ruwa ko da a cikin lokacin muftar ne ba za ka rama sallar ba sallar ka sai a wajen Imam Malik wanda shi ma wani daga cikin fi'ilin Abdullahi ibn Umar aka ɗauka domin Abdullahi ibn Umar da ya shigo Madina ya samu rana da sauran garjin zafinta wato da sauran lokacin muftari na al'asr amma bai rama sallah sannan abu na biyu fatayammama sa'idan tayyiba sai yayi alwala da ƙasa as-sa'id abinda ake nufi da as-sa'id abinda yake doron ƙasa duk abinda yake a doron ƙasa shine as-sa'id sawa'un turbaya abinda yake a doron ƙasa ya kashi kashi ne akwai turbaya akwai kukuwa akwai rairayi akwai dutse akwai tabo akwai kankara ciyawa ba ta daga cikin ƙasa na jinsin abin da ke daga cikin ƙasa ciyawa ba ta daga cikin jinsin abin da ke cikin ƙasa abubuwan da suke na ƙasa ne tunda yanzu idan mutum ya je ya haka ƙasar da take taɓo zai ce ya haka ƙasa ne tsakanin idan ya je ya haka ciyawa zai ce ya haƙo ciyawa ne saboda haka ciyawa bi ijma abin nan ciyawa ba ta daga cikin jinsin ƙasa da ake yin taimama da ita amma abin da yake duka abin da yake wato daga cikin jinsin ƙasa ne a doron ƙasa yake shine as-sa'id shine ma'anar lugha ma'anar ta lugha ba turbaya ake nufi ba tsakanin Imam Shafi'i ne ce abinda mutum ba zai taimama ba sai da abinda yake da turbaya tunda Allah ya ce ya ce fata yamma Musa idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu daga an ce minhu daga ciki daga gare shi abinda yake daga gare shi wanda yake zaka iya dauka ka bar sauran dutse ba zaka iya masa haka ba tsakuwa ba zaka iya masa haka ba sai turbaya saboda shi a wajen Imam Shafi'i dole sai turbaya ya karfafa da hadisin Hudhayfa da yake cewa wa ju'ilat turbatuha lana tahura an sanya turbaya ta sake zama tuni mana abin sarki to amma Allah madaukakin sarki abin da yake mana cikin alqur'ani fa tayammamu sa'idan tayyiba sa'id ba lalle ya zama turbaya ba sai Allah madaukakin sarki ya ce fa tusbiha sa'idan zalaqa sai ta zama to kasa wadda take wato lulmulalliya wadda take mutum har zamewa yake ya zamanto ba abin da zai fitowa na tsoro da cikin ta kaga nan ba turbaya ba ce amma Allah ya ambace ta sa'id wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza kuma za mu sanya abin da ke bayan kasa ya zamanto turbaya ke kasassa turbaya wadda take ke dawo ya zamanto kasa ke kasassa ke kasasshiyar kasa ba kasa ce mai turbaya ba kamar taɓo wanda ya bushe Allah ya kira shi sa'id a wajen Imam Malik za a iya taimama da wannan amma wajen Imam Shafi'i ba za a iya taimama da wannan ba to hujjar Imam Malik ta fi ƙarfi saboda alqur'ani ya ƙarfafa saboda zahirin alqur'ani amma hadisin waj'ilat turbatuha lana tahura wannan ba ya nuna cewa a cikin jinsin ƙasa a turba turbaya kawai ake taimama da ita wannan an ambace shi ne saboda abin da yake shine galibin da ke bayan kasa galibin kasa shine ne ita ce mai turbaya galibin abin da ke bayan kasa wanda za a iya cewa shi ne turbaya ne amma za ka iya yin da dutse za ka iya yin da taɓo za ka iya yin da jar kasa za ka iya yin da kasa mai kanwa-kanwa in dai ta zamanto za a iya kiranta sa'in wato a duka yadda Allah ya halicci abin da yake a ba a doron kasa to wannan zaka iya taimama da shi wajen Imam Malik Imam Abu Hanifa shine ya wasa har shi a wajen sa har sufar kasa da ma'adanai da sauran su zaka iya taimama da shi har abin nan ruham ma bil inna shi a wajen sa zaka iya taimama da shi saboda haka yanzu kamar mutane da suke kwanciya a asibiti a tsakanin zumunci ko bango da aka masa fenti sai mutum kawai ya ci bango ko ba mutum tsaya jikin sa ya taimama kama wannan Imam Abu Hanifa ya wasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wa ju'ilat al-ardu masjidan wa tahura an sanya mun kasa wa inna abubuwa fa ba a kiran su daga jinsin kasa saboda sana'a ta gir ta canza su sana'a dan adam ta canza su ash-shahid Abdullah ibn Umar yayi taimama ga as-sa'id at-tayyib an ce mata at-tayyib bima'ana min tarki wa tabani najasa ba ya kai taimama da kasa wadda take mai najasa ba idan ka san cewa wannan dutsen ko tsakuwar akwai najasa a wajen bai halatta ka yi taimama da ita ba domin a cikin alkur'ani Allah cewa ya fata yamma musa idan fanni ba ya sifanta kasar ta zamanto kyakkyawa bima'ana mai tsarki kuma saha wajhahu wa yadayhi ila almirfaqain ya shafa fuskarsa da hannuwansa har zuwa gwiwar hannu ثم صلى صلى لي صلى wannan ya bayyana wannan shine ya nuna al'amal fi tayammum dai ya bayyana wato wanda sababi na taimama wanda bai zo a cikin zahirin alqur'ani wanda yake bai zo a cikin nassin alqur'ani ba sai kuma Imam Malik ya kawo mana wata matsala a cikin hadisi a cikin wannan asarin Abdullah ibn Umar yake nuna yaya ake aiwatar da taimama yaya sifar taimama take a shafa fuska a cikin taimama wannan bil ijma ijma'in malamai ne cewa sai shafa fuska a cikin taimama domin haka yake a cikin alqur'ani famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu ku shafa fuska da hannayenku daga gare shi fuska kuma kamar yanda aka haddinta a wajen alwalai kace haddinta a wajen taimama daga manabitu sha'ar ra'as al-mu'tad daga wato inda wato mafitar gashi ta mutum ta al'ada ba wai ita ne sanko ba karkace mutum yana da sanko a tsakiyar kansa yace to daga nan ne fuska take farawa a bisa al'ada mai gashi yana farawa ne daga wato goshi daga mafarfadarsa annasiya to nan ne haddi na saman fuska sannan karshenta kuma azziqin haba wanda ya hada hadda gemu yana daga ciki saboda haka sannan kuma arban daga abinna daga kunne zuwa kunne ala sahih wadan suna cewa daga saje zuwa saje saboda haka dan bigiran nan dake tsakanin kunne da saje wanda ake cewa al-izab shi wannan aujan su baya daga cikin fuska saboda ba a samun muwajaha da shi abin da ke samun muwajaha da shi ake samun fuska da shi ne saje saboda haka daga saje zuwa saje shi ne haddin a fuska amma sahih daga kunne zuwa kunne shi ne haddin fuska saboda haka hatta al-izar shi ma yana daga cikin fuska da sai an wanke shi a alwala kuma sai an shafa shi a cikin taimama to akwai bambancin shafan fuska a cikin taimama da wanke fuska a cikin alwala wanke fuska a cikin alwala abinda ake nufi da wanda shi shine a isar da ruwa zuwa ga ko ina ko shi yasa aka ce a tsefe ne wanda yake ga gemu wanda yake fata tana bayyana karkashinsa ya ciccuta ya tsefe gemun yadda zai shigar da ruwa cikin gemun har ya zamanto ruwan ya taɓa fatarsa amma wanda yake gemun sali'a a katta ce mai yawa mai cika kirjinsa shi kawai ya harrata wato ya mummutsa gemun nasa wannan ya wadatar to amma banda a wajen taimawa shi a wajen taimawa ba so ake wai sai turbayar tsakuwar turbayar ta taɓa kodina ba kawai abinda ake nufi shafawa amma ana so amma wajibi ne a game fuskar da shafawa kamar yanda yake wajibi a game fuska da shafa da wankewa wajen alwala an fahimta kuma karka ɗauka cewa to in haka ne me yasa a cikin shafa a cikin alwala an ce ai shafar kai ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya shafa kai ya gaba gashin sa da na kaya gaba kidi da shafa to amma abin nan akwai malamai da suke ganin kan cewar in ka shafa wani juz'i na kanka wannan ya wadatar to haka zalika wajen fuska ma sai miƙiyasin shafawa akan shafawa kamar yadda za a shafa kai ya wadatar a shafo wani juz'i na kan to fuska ma aka shafo wani juz'i na fuskar wannan ya wadatar a nan akwai saɓani wannan shafar kana kamanta ta wajen hukunci da wanke fuska to wannan kamar yadda nake bil ijmani saboda ya zo nassan a cikin alqur'ani abu na biyu shine wayadai qala wayadaihi ila almirfaqain abdullahi ibn umar ya shafa hannayensa har zuwa ga gwiwar hannu ko to wannan shine fi'ilin abdullahi ibn umar haka zalika aka ruwaito da wadansu sahabbai kamar jabir ibn abdullah kuma wannan shine mazhabar imam malik mazhabar imam malik sai mama ana yin ta ne ila almirfaqain har zuwa ga idan ga gwiwar hannu a cikin alqur'ani ikhlas akai Allah cewa yakamsahu bi wujuhikum wa aydikum min jiki zuwa ga ina ba kamar yadda ya faɗa a cikin alqur'ani fasilu wujuhakum wa aydikum ila almarafiq la za wajen wanke hannu a cikin alwala Allah ya faɗa haji ila almarafiq to sai amma a cikin taimama sai kawai yace bi wujuhikum wa aydikum wa yakamsahu bi wujuhikum wa aydikum yace ila almirfaqain ko ila alqu'ain ba bai faɗa haji ba ba ta malamai suke sabani wannan shine zabin imam malik kuma shine mazhabar imam shafi'i saboda fi'ilin wannan sahabi abdullahi ibn umar radiyallahu anhu amma hadithin ammar ibn yasir wanda ke daga cikin hadisan da suka bayyana asalin alwalani asalin taimama ya bayyana cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa yadda zai taimama yayin da ammar ya rasa ruwa suna cikin tafiya shi da sayyidina umar cikin sallaye shi sai da Umar bin Sallam shi ko amma sai ya burgima a cikin tsaya kamar yadda jaki yake burgima ko duki ya duk bude cikin daga baki da tsaya sannan ya tashi ya salla ya zo ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa inna ma kana yakfika an taqula bi yadayka hakaza fadaraba darbatan wahida thumma nafakha fihima فمسح وجهه وكفيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا ايدا يا وداتر دك كوي كبيجي كسا سو ايدا حنونك sannan ka hura wato domin ka kawar da tsafon sai sannan ka shafa fuskarka da kuma tafukanka guda biyu tafukan hannunka saboda ka kaga al-yad a nan wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara shi cewa al-kaffu saboda haka a wajen wannan hadisi ya rubuta cewa mama ana yi ne zuwa kafin wanda yake wannan shine mazhabar ahlul hadith shine mazhabar imam ahmad ibn hanbal cewa sai mama ana yi ne bugun kasa ake sau daya a shafa fuska sannan a shashafa hannu shikenan mutum ya ga wata rawa kuma da nasar hadisin amma to hatta imam malik shi kansa akwai ishara ga cewa wannan shine taimama ta farko shine ayyukan farilla na taimama bugun kasa sau daya da shafar fuska da shafar hannaye zuwa a rusu ya yi gaba da wani ɗaya da kuma tsintiyar hannu zuwa tsintiyar hannu ko wannan shine wajibi hatta a wajen imam malik amma abin da ya taru daga nan zuwa gwiwar hannu da sake bugun kasa domin shafar hannu wannan mustahabbi ne an gani imam malik a wajensa wajibin taimama bugun farko da shafar fuska da shafar hannu zuwa tsakiyar hannu wannan shine farilla ka sake bugun kasa na biyu kafin ka shafa hannun naka sannan wajen shafar kai har zuwa ga gwiwar hannu har zuwa ka hada da jira'i har zuwa ga gwiwar hannu wannan mustahabbi ne shi yasa imam malik ya ce wanda ya yi alwala wanda ya taimama da bugun kasa sau daya bai yi ta biyun ba to babu komai ko ya yi sallar sai ya sake ramawa amma idan ya yi taimama sai ya shafa kawai hannunsa zuwa tsintsiyar hannu bai shafa zuwa ga gwiwar hannu ba ya ce ta wannan mustahabbi ne ya sake sallah matsawar lokacin sallah da ba amma lokacin sallah ya fita sallah ta fi sallah akwai wata riwaya daga Imam Malik da ta nuna cewa mazhabarsa kamar mazhabar Ahlul Hadith ne, cewa ke mamba kawai za a yi ne bugun kasa sau daya sannan a shafa fuska a shafa hannayen gida. Amma kamar yadda muka ce mazhabar ɗabi'a manhajin Imam Malik matsayin bibiyar wato manhajin manya-manyan sahabban Madina musamman daga cikin su Umar ibn Abdullah, Umar ibn al-Khattab da Aisha da Zaid ibn Thabit da Abdullah ibn Umar, sun wa'annan su ne a imma a duka tartibin su, Umar sannan bayan shi Zaid sannan bayan shi Abdullah ibn Umar. Ilmin Madina a ƙarshe, ilmin Madina waɗannan su ne a imma na Madina wanda a kansu mutane ake cike komawa ga fatawarsu. To Imam Malik yawanci haka yake yana tsayar da kansa a kan manhajin abinda Abdullahi ibn Umar ya rumaito. Waɗansu malamai suna ganin hadithin Ammar da ya sifanta taimama da wannan sifar kamar yadda muka faɗa, wato bugu ɗaya da shafa fuska da shafa hannaye zuwa tsakiyar hannu, hadisi ne wanda yake mutsari, domin waɗansu sun rumaito wannan hadithin na Ammar cewa ana yin taimama har zuwa ga hamata, waɗansu suka rumaito zuwa ga gwiwar hannu, waɗansu suka rumaito zuwa ga tsakiyar dan. Amma wannan ba iftirab bane wajen malaman hadisi. Abinda ke ce mai iftirab a wajen malaman hadisi ɗaya daga cikin sabbin raunin hadisi shine a rawaito hadisi ta fuskoki daban-daban da ake sabani a kasa rinjaye da ingantacciyar a kasa ingantar rinjaye da wata fuska guda ɗaya, ya zamanto kowace fuska tana da ƙarfi, an kasa rinjaye da wacce ce ba wacce ce ba. Shi dai aikin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya gaya ma Ammar yadda za a yi. To ta yaya za a yi waɗansu su ce kawai zuwa nan wajen aka yi, waɗansu kuma su ce zuwa tsakiyar nan, waɗansu ce zuwa gwiwar hannu, waɗansu ce zuwa hamata, wanda akwai wani dalili ne akan cewa riwaya tana da rauni. To sharaɗin sai idan an kasa fitar da riwaya wadda take ita ce ta fi inganci ta fi ƙarfi. Riwayar da ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya taimama zuwa ga kaffaini kawai ne zuwa ga tsakiyar hannu ita ce a cikin Bukhari da Muslim. Mun san kuma Bukhari da Muslim su ne na farko a littafin hadisi wajen inganci. Amma riwayar da ta ce zuwa kafaɗa ita ku dama akwai rauni a cikinta. Riwayar da ta ce zuwa da mirfaƙaini ko rabin dankin, wannan riwaya ce wacce take a cikin sunan Abi Dawud da Tirmidhi. Su ko waɗannan littafai ingancinsu bai kai ingancin Bukhari da Muslim ba. Saboda haka hadisin amma ingantacciyar riwaya ta sa ita ce wannan riwaya da ke cikin sahihai, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da yadda za a yi taimama, cewa a shafa fuska a shafa hannu zuwa da tsakiyar hannu. Idan mutum ya taƙaita wajen taimama a kan haka ya yi taimama ta inganta da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ita ce riwaya ita ce mazhabar Imam Ahmad da riwaya daga Imam Malik. In ya ƙara har zuwa ga mirfaqain kamar yadda yake a cikin riwaya a cikin mashhur mazhabar Imam Malik, to wannan ya zo da ƙari a kan abinda yake na farilla, ya zo da ƙarin mustahabi kamar yadda fi nan Abdullah ibn Umar da Jabir ibn Abdullah daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka nuna. Ala ayyati halin ba wanda ya bata taimamar mutum idan ya zamanto bai shafa daga nan wajen zuwa ga aljihar fakari ba. Yadda abinda ya saura shi ne yaya zai shafa hannu. Fuska biyu aka rawaito daga Imam Malik. Riwayar Ibn Qasim cewa zai sa cikin tafin hannunsa na dama ya sanya shi a bayan ɗan yatsunsa, a cikin tafin hannunsa na hagu ya sanya shi a bayan ɗan yatsunsa na dama, sannan ya ja hannun har zuwa da gwiwar hannu, sannan ya juyo hannun ya shigar da shi cikin dantsansa, sannan ya shafa shi, sannan ya sa ɗayan tafin hannun da dama a bayan hannunsa na hagu, shi ma ya yi shi zuwa da gwiwa, sannan ya shafa cikinsa zuwa ga ƙarshen ɗan yatsunsa. Haka shi kenan magancin tsatsefewa. Waɗansu sun yi ƙari da cewa a tsatsefe kuma haka ko kuma a yawar haka, babu da tsatsefewa la daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala daga yadda Ibn Qasim ya rawaito daga Imam Malik. Sifa ta biyu da aka rawaito daga Imam Malik shine kan cewa ya fara daga tsakiyar hannu ya shafa zuwa da gwiwar hannu, sannan ya shafa cikin dantsansa, sannan ya haƙa da hannun hagu, bayan ya gama kuma sai ya shafa tafin hannunsa guda. An gani? Kowace mutum ya yi ta yi wannan sun nuna yadda fuskar farko saboda yake ruwaya cikin kasu daga cikin manyan almajiran Imam Malik. Amma shahidin da nake so nuna mana anan shine cewa babu tsefe hannu wajen taimama kamar yadda babu tsefe gemu wajen taimama. Wadansu wanda da aka koya mana taimama an ce dole sai da tsefe hannu, idan mutum ya tashi taimama sai ya gena ta ko ya dauki a abin nan a sai ya dauki kowa dan yatsa shi kadai ya tsefe shi. Wannan sabanin yanda yazo ne daga sunna, haka zalika sabanin da tafi suka bayyana na sifar taimama kamar yadda aka rawaito daga Imam Malik rahimahullah. Kuma sallah sannan yayi sallah, saboda haka wannan hadisin ya nuna mana ingancin taimama a cikin zaman gida da kuma ga wanda yake jin tsoron fitan lokacin sallah, ko da ba a halin tafiya yake ba, idan dai yana jin tsoron cewa kafin ya je ya samu ruwa lokacin muftarin sallah zai fita. والله تعالى
اعلم. قال حدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يتيمم الى المرفقين، وقيل مالك كيف التيمم واين يدمج به؟ فقال اضرب ضربه للوجه وضربه لليدين ويمسهما الى المرفقين.
وحدثني عن مالك عن نافع، الامام مالك يروي جوده نافع أن عبد الله بن عمر كي وعبد الله بن عمر كان يتيمم إلى المرفقين، يا كثر كينا يتيمم حزوا جبيو عنه، حزوا المرفقين جبيو عنه. وسئل مالك أنت بي إمام مالك كيف تيمم يا مسلم في تيمم وأين يبلغ به؟ كما يزوا إلى ذي الشيء، ثم تبقى في ذلك الكتاب عنه. تسألوا عنه يتسابع يا كثر بي إمام مالك يرين الشيء ذاته. فقال في إمام مالك يضرب ضربة للوجه. Zai shafi ƙasa shafa ta farko domin ya shafa, zai bugi ƙasa domin ya shafa fuskarsa, wa darbatan lil yadayn da kuma wani bugun ƙasar domin shafar hannuwansa guda biyu, wa yamsahuma ila al mirfaqain kuma ya shafa su har zuwa gwiwar hannu kamar yadda muka ambata, kamar yadda muka ce kuma ya ci shafar nasu zuwa ga gwiwar hannu wannan hadda mustahabbi, idan bai zuwa ga gwiwar hannu ba wannan ya bar mustahabbi, dan haka sai ya rama sallah a bisa fil waqti wato matsayin lokacin da yake tsara. Kuma wani ya nuna kan cewa a wajen Imam Malik al mustahab shine kai ka bugu kasa so ba so dai ba kawai. To kamar yadda zaka iya bugun kasa kamar yadda na ambata, zaka iya amfani da dutse, zaka iya amfani da tsakuwa, zaka iya yin amfani da rairayi, zaka iya yin amfani da tako. To amfani da kankara ne wannan shine akwai kaka kankara irin ta irin wanda ake ruwan kankara ta ko irin farar kankara na snow ta kasashen Laraba ta kasashen Turawa ta kasashen masu sanyi. A zahirin mazhabar Imam Malik zaka yi tunda su ma duk yana daga cikin abin da yake ala wajhil ab banda mazhabar Imam Shafi wanda yake sharɗin da cewa dole sai ka fara raba ita ma raba, idan raba ai wannan abin nan raba wannan bata daga cikin abin da yake cikin kasa, wannan sauka take akan abin nan akan itace ko akan gida, wannan yana daga cikin ruwa yana ana yin alwala da ita, wannan sai dai ka tara ta ita ita kai alwala kai alwala ba ta isa ba shikenan kai amfani da kasa. Kisa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah Allahumma ighfir li min khataaya bil ma'i wa thalji wal barad, shine albarad din. Na'am.
Barakallahu min junub. Qala hadathani Yahya an Malik an Abdurrahman bin Harmala anna rajulan sa'ala Sa'id ibn al-Musayyib an rajul min junub yatayammamu thumma yudriku al-ma'a fa qala Sa'id idha adraka al-ma'a fa 'alayhi al-ghusl bima yastaqbal. قال مالك فيما احترم هو في السفر ولا يكبر من الماء الا على قدر الوضوء وهو لا يعتك حتى ياتي الماء، قال يكسر بذلك فرجه وما اصابه من ذلك الاذى، ثم يتيمم صعيدا طيبا كما امره الله.
باب تيمم الجنب مي جنبا يتيمم واتو ya halatta mai janaba ya zamanto yayi taimama, tunda nan ana ambaton mutum ya taimama ne in ya zamanto shi da ruwan da zai yi alwala. To in ya zamanto hukuncin da yake kansa at-taharatul kubra ce ba wanka shine yana da wato yana da janaba a jikinsa, zai iya yin taimama ta zamanto masa maimakon wankan jaraba kuma ya wannan ta halatta masa yin sallah a imam malik ya rawaito daga abdurrahman ibn hammala anna rajulan sa'ala sa'id ibn al-musayyib cewa wani mutum ya tambayi sa'id ibn al-musayyib sa'id ibn al-musayyib ɗaya daga cikin fuqaha as-sab'a wanda tarjuma ta gabata gare mu ani rajul an tambayi sa'id ibn al-musayyib kan ar-rajul al-junub mutum mai janaba yatayammamu thumma yudrikul ma ya yi tayammama sannan ya zo ya samu ruwa fa qala sa'id sa'id yace idza adraka al-ma fa alayhi al-ghusl idan ya riski ruwa to wajibi ne akan sa ya wanka lima yustaqbal ga abin da yake ta zo daga nan gaba na sallolin da suke akan amma wannan sallar da yayi da wannan tayammamar wato mafhumin ta kai inganta amma sallar da za ta zo nan gaba sai yayi wanka wato ma'ana tayammama ba ta tsarkake ne janaba an fahimta tayammama ba ta tsarkake ne janaba tana halatta masa yin sallah amma idan ya samu ruwa dole sai ya wanka kuma da hadisin hadisin Jabir ne ko Abi Umama a cikin Bukhari Mazala sallallahu alaihi wasallam a cikin tafiyarsa da ya sa dawowa daga Tabuk suka yi sallar asuba sai ga wani mutum ya keɓance bai yi sallah tare da su ba sai ya bayar da ga sallah sai ya kira shi ya ce ya fulan malaka lam tusalli ma'ana me yasa ne ka baka yi sallah tare da mu ba ya ce ya rasulullah asabatni janaba wala ma janaba kika same ni kuma ba ruwa sai ya ce as-sa'id tayyib yatik ya ce turbaya kasa wadda take mai tsarki ta wadatar mata sai alwala shi daga baya sai aka samu ruwa shi ne kusa abin nan aka nemi ruwa aka rasa za a yi sallah sannan da aka samu ruwa sai ya ba shi ruwan mace ya je wanka a cikin shari'i Al-Hafiz Ibn Hajar yana nunawa cewar ya yi sallar asuba da wannan taimakon amma da aka samu ruwa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ya je amfani da ruwan ya wanka bai ce wannan taimakon da ya yi ta tsarkake shi ba to wannan nasbi ne ke nan guga akan matsala daga in akwai wannan ruwaya ta tabbata cewa ya yi sallah da wannan taimakon sannan daga baya aka ce masa ya wanka amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa as-sa'idu tayyib yakfik yin amfani wato kai amfani da kasa ya wadatar maka amma kuma da ya samu ruwa sai nuna cewa wannan bata wadatar din ba sai ya yi wanka saboda haka ya wadatar maka bi ma'ana wajen ya halatta maka ta sallah don haka ne malamai suke cewa at-tayammum mubihun la rafi' at-tayammum mubih la rafi' tayammama mai halatta sallah ce ba mai ɗauke tsarki ce da ba mai ɗauke kari ce daga jikin wanda ya samu da ya haɗu da ita ba taimama ba za ta ɗauke maka rashin tsarkinka ba kamar mai janaba da yake da janaba to taimama za ta ɗauke maka janabar ba za ta halatta maka ya yi sallah tare da wannan janabar shi ne taimama ne to da wannan sunnar Sa'id ibn al-Musayyib shi ma ya yi fatawa da shi ina ganin wannan wazo cewa ba a mutum baya cewa tunda ya riga ya yi taimama shikenan idan ya samu ruwa ba zai ba domin akwai hadisin ma Abi Dharr wanda yake shi ma zahiri ne akan wannan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-sa'idu tayyib tahurul muslim walau lam yajid al-ma'a ashra sinin fa idha wajada al-ma'a falyattaqillaha walyamassahu basharatahu cewa wato kasa mai tsarki mai tsarkakewa musulmi ce ko da bai samu ruwa ba shekara goma wato ko da shekara goma za ka yi tana taimama kana wurin da babu ruwa kullum cikin taimama kake to wannan tsarki ne gare ka karka ce ai kai alwalarka a sallarka ba tai ba amma sai yake sallallahu alaihi wasallam idan ya samu ruwa ya ji tsoron Allah ya shafa jikinsa da wannan ruwa wato bi ma'ana ya amfani da wannan ruwan ya wanka din tsarkake to haka hukuncin yake qala malik imam malik yace fi man istalama akan mutumin da yayi mafarki wa huwa fi safar yana halin tafiya ولا يقدر من الماء الا على قدر الوضوء شي كو باشي ده ايكون ام باشي ده باشي ده ايكون سامو روا الا غرغدان ابن ده زي يين الولد شي ينا ده روا اما ا cikin irin gora ko irin ruwan suwan din da irin suwan ko na ai da yau kar yadda ba sai alwala ولا يعطش وهو لا يعطش كما لا يجد شروا حتى ياتي الماء حس ونن وترش الشروا الناس زي كشي هر يزوا جاء اذا زي سامي الشروا ان فهمت متني هنا حالين كفيا جا جنبا جا روا زي يين الولد شي هو بايا بكاتك دومين يشا سوداك كاجي كينن ruwani na sha babban lafira a ce ba shi da ruwan alwalan ba yana da ruwa amma dai ruwan zai ishe shi alwalan ba zai ishe shi wanka ba kuma ba shi da buƙatar ya sha shi har ya kai inda zai samu isasshen ruwa to yaya zai yi qala malik imam malik yace yafsilu bidhalika farjahu wa ma asabahu min dhalika al-adha yace to sai ya amfani da wannan ruwan na cikin yan gorar tasa wanda zai ishe shi na alwala ya wanke al'auratsa وما أصابه من ذلك الأذى دكما ونن دودر يتتانيش دودر أبنا آمنين دي إنسلام دشي شما يوانكيش ثم يتيمم صعيدا طيبا ثم يتيمم دكتاني تركي كما أمره الله ثم يندع الله يأمر تشيشي فتيمم صعيدا طيبا نعم فنكتنا وتكري تبذي أرفاني دروانبا يرجي مكانسا يرجي مكانسا ودودر دكي تشينسا ta hanyar ya amfani tunda ruwan ba zai iya alwala ba tunda alwala in da janaba a jikin mutum alwala ba ta da amfani taimama ake yi a cikin kan taimama ta da ruwan alwala ke kai alwalar ba ke sallah da ita to wannan ruwan tunda ba zai iya alwala da shi ba sai ce masa sai ya wanke daukar da ke cikin sa sannan abinda kuma ya saura sai ya taimama na
wasila malikin arrajul yunu
وسئل مالك ان تنبئ امام مالك عن رجل جنب كم متن وند yake mai janaba arada an yatayammam yana so yayi taimama falam yaji turaba bi samtir baya ba illa turaba sabaha sai turbayar kasa wadda take mai gishiri kasar kanwa kasa irin kasar jurub kenan kasa wadda take mai gishiri hal yatayammamu bi sibah zai yi taimama da irin wannan kasa ne gishiri da gishiri wa hal tukrahu salati fi shita ko fa yin shin yin sallah a wuri wanda yake na jarkas na wato kasa ne gishiri gishiri makruhi ne matsala din ke yin mai hukunci yin taimama da kasa ne gishiri gishiri mai hukunci yin sallah akan wannan kasa an fahimta qala malik imam malik yace la ba'sa bis salati fi shita babu laifi kan mutum ya sallah a wuri wanda yake ta kasa mai gishiri wa yatayammu minha haka zalika babu laifi a taimama daga irin wannan kasar lianna Allah tabaaraka wa ta'ala qal ga hujja shine domin Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce fatayammamu sa'idan tayyiba ku yi alwalada kasa wadda take mai tsarki fa kullu ma kana sa'idan duk abin da yake sa'id wato duk abin da yake ala a fuskar kasa ala zahril ard duk abin da yake a doran kasa هو يتيمم به ذاك يوم الدين سباحا كان او غيره كودا واتو كساتي مي جشري كسر كنوا كوما با ادين كودا كسر جشري تي كو با كسر جشري با wannan okay taimama za a taimama da ita za a taimama dukkan abin da yake ala zaharil ard bayan kasa za a taimama da shi koda kasar gishiri ce ko ba kasar gishiri ba a waɗansu daga cikin dalilin da waɗansu malamai suka nuna na cewa ana taimama da kasar gishiri shine cewar manzon sallallahu alaihi wasallam yayi taimama a Madina, kuma a cikin hadisi manzon sallallahu alaihi wasallam cewa yi a uritu ardan sabiha baina haratain an nuna min a mafarki kasar hijira ta, wata kasa ce mai kasar gishiri da take tsakanin duwatsu bakake guda biyu, duwatsun a burkan bakake guda biyu. To kaga an kira ta cewa sabiha, to kuma ita kanta din sabiha din da daɗa ce mai tsarki ce, tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yusammunaha yathrib wa hiya taba, suna kiranta yathrib ita ko kasa ce ita ko taba ce, wato mai da tsarkakakka ce, shi yasa daga cikin sunayen Madina ana ce mata taba ana ce mata tayyiba. Saboda haka Madina kaga duk da yake kasa mai gishiri ce, to amma kuma tayyiba ce da nasbin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce san dade cewa taba. Saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taimama da ita ya taimama a cikin garin, saboda haka kasancewarta mai gishiri gishiri duk da yake wannan min tasmiyatil juz'i bismil kull, min tasmiyatil kull bismil juz'i, a sanya ma abu suna da sunan wani juz'i naka, ba duk Madinan ce kasar ta take mai gishiri gishiri ba, waje wajenta daga gefen daga arewacin ta kasar jur ita ce wani wannan dabi'a ita ce mai wannan sifa, ita ma ya halarta ayi alwala da ita, ya halarta ayi taimama da ita, kuma ya halarta ayi sallah a wajen. Haka zalika wannan idan mutum yayi zaman to yayi janaba, ya nuna cewa kinan ba dole ne sai yayi wanka ba, idan ya zaman to cewa yin wankan zai sabbaba masa rashin lafiya, kuma ana cikin tsananin sanyi kuma yana jin tsoron kafin ya dafa ruwa din rana ta fito, to sai yayi kinan ma a wajen. Hadithan Abdullah ibn Amr bin al-As, hadithan Amr bin al-As da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya shi komanda a yakin zati salatin da suka tafi cikin dare yayi janaba, sai tashi yayi sallah tare da ɗan rundunar sojan da suke tare da shi, sai ya taimama mai musu sallah. Da suka zo suka kawo kara wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah yayi mana sallah da janaba a cikin sa, wai sai kawai ya taimama. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce asallaita bi ashabika wa anta junub, gaskiya ne ka yi sallah da sahabbanka da mutanenka kana cikin janaba? Sai ya Rasulullah asabatni janaba ورأيت أن الله ورأيت أن الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم جنبا كاسامي كما نجا الله يعني شيء وكرف كشكم وتو معنى إني وانك كما زن 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 ما كنا نسين هذا الشيء دبر أنا من كني سنيت ما معنى مسح الله كما ذا الله صلى الله عليه وسلم يمرمش كما ذا الله صلى الله عليه وسلم مرمش في سنين شيء وياي كنار شيء وأكن أبن ديبا بني جنبا جابا ديبا بني sai sai sallallahu alaihi wasallam. Saboda kaga da ruwan akwai, amma wanda ba shi da ikon amfani da ruwa kamar wanda ba shi da ruwa. To yanzu kana ka samu ruwa, amma kuma kafin ka je wajen ruwan ga abin, kafin ka je wajen ruwan ga zaki na kotuwa. Kaga ba mu da kaga kuma ba ka da ruwan ne ba ka da shi yawa. To haka dalika wannan idan ya zama to cewa kana da ruwan amma ba za ka ba da ikon kai amfani da shi, to ran ka amfani da shi ne samu kai Allah ya kuma ba ka da shi ne a nan wajen ma sai kai 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 mama na
babu babu ma sai ne rajuli ne nan ra'atihi wa hiya ha'is قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتشد عليها إزارها ثم شأنك بعلاها.
باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض. باب ديك بيان منين يكي حلتا جمتون ta fuskar matarsa yayin da take cikin haila. Musan idan Allah madaukakin sarki ya ce dangane da haila, kul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid, shi haila dauka ne kazanta ne ku nisanci mata yayin da suke cikin haila to wani irin ne in aka nisance su diggara sai za su nisance su bil kulliya ko fa ko wani abu da ya halatta to shine nan zai mana bayanin me yake halatta ga mutum ta fuskar matarsa yayin da suke cikin haila حدثنا يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم إمام مالك يرويته وانا حديث عندما مال موسى زيد بن أسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب مال من تفسير أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شاول متنياتا بهم الزمع الله صلى الله عليه وسلم وانا حديث حكيك مرسل زيد بن أسلم تابعيني بيقات حديث بيقات نفس الله عليه وسلم صورة حكا بيقات نفس الله عليه وسلم بيقات شاول يأجاتا بهم الزمع الله صلى الله عليه وسلم وانا أبو حيا بيانا بكنش amma hadith din an ruwaito shi ta wata hanya daban daga Haram ibn Hakim daga babbansa cewa wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko Zaid ibn Aslam haka hadithin ya zo wajen sa mursal ba a ruwaitar su ba su ruwaito shi ta hanyar sa da ambatan wani sahabi daga wajen wani sahabi ya ji ba so haka ba a san wani sahabi ne ya ga ma Zaid ibn Aslam ba ko wani tabi'i ne ya ga masa daga wani sahabi so haka hadithi ne dai mursal amma ya tafsil kuma al-muttasil in isnadi sadajje ya inganta kamar yadda Sheikh Al-Albani ya inganta shi a cikin sahih Abi Dawud wani mutum ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma yahillu li limra'ati wa hiya haid ya rasulullah me yake halatta gare ni na daga matata alhali tana cikin haila kaga ni wahiya haid ba ce wahiya haidatun ba in ka ce wahiya haida kamar da ita akwai namiji ne da za a ce masa ha'il kuma akwai namiji da yake haila to kaga shi yasa duk abin da yake mata ne kawai suke to larabawa ba sa bukatar sa mata ta alamar mata kaga sai ce imra'atun hamil rasi hamilatu ce imra'atun ha'il ba ce ha'ibatu ba saboda mata ne wannan sifa ce kawai ta mace namiji ba a kasanta shi da wannan فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزل الله صلى الله عليه وسلم يتي لتشد عليها إزارها تأوري بكرنتا ثم شأنك بأعلاء سنن كيكما أظن ليك ثمم مكرن والنشيني على التقريب أنزمكم تنتفي amma da kusa kanci amma da kafin kanci kuma ne gajiran wando ko sai an ce skirt ya yi skirt ko sai an yi turanci wato abu ne yawa fatari wato kifa ne da mata suke sawa da yake rufe musu tsakanin cibiyarsu da gwiwa yawanci yana zuwa iya tsakiyar gwiwa ne yawanci yana zuwa tsakiyar cinya to wannan shine asalin al-izar to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake abin da yake halatta gare ka shine matarka sai ta daure nan tsakiyar jikinta tsakanin wato cibiyarta da gwiwarta thumma sha'naka bi a'laha to sannan sai kai istimta'i sai ka ji dadin da sai ka ji dadi da jikinta abin da yake sanar kawai amma ban da kai to wannan hadisin haka aka ruwaito shi nan mursal amma kamar yadda muke cewa Abdullahi da Imam Abu Dawud ya ruwaito shi a cikin sunan dinsa daga riwayar Haram ibn Hakim daga riwayar Hakim ibn Haram an ammi Haram ibn Hakim an ammi ana cewa ammuhu shi ne Abdullahi ibn Sa'ad shi yarwaito wannan hadisin daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kasancewarsa daga kaulin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan riwaya ce wato gariba amma ya tabbata daga fi'ilin Annabi sallallahu alaihi wasallam daga riwayar Zaid ibn Wahib daga matan Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zuwa cikin Bukhari Aisha radiyallahu anha tana cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza kanat ihdana fi fawri haidatiha أمرها أن تشد عليها إزارها ثم يباشرها من فوق الإزار وأيكم أملك وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه kace ma tsayar mu ta kasance idan ma idan mun kasance daya mu ta kasance annabi sallallahu alaihi wasallam yana umarkar ta idan a farkon hailarta ne sai ya umarce ta ta daure wato abin nan a kanto pinta sannan sai ya rumbace ta daga saman kanto ta amma wane ne yake da ikon kame kansa daga kani sha'awar ta kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da ikon ya kani sha'awar ta wato su ba ku da ikon haka kar ku ce za ku je ku sake makauci wajen wato a istimta'i da makauci har ya zama to kun je kun aikata abin da yake haramu shine yin mutum ya jima'i da matarsa tana cikin haila ya ga malamai suke tsabani waɗansu madhabar jumhurin malamai shine wannan kuma akan sa Imam Malik ne cewa idan mutum yana matarsa tana haila bai kamata ya shafa ta a wani waje na jikinta ba sai idan akwai tufar tsakaninta da shi kuma tufar ya zama tukan cewar ta rufe tun daga cibiyarta har zuwa zuwanta bisa wannan hadisin da kuma hadisin Aisha gari an fata akwai kuma matsamancinta na Maimuna shi ma duk a cikin sahihai wannan shine al-akmal kuma shine yafi komai tsarewa shine yafi komai tsare ko shine yafi komai tsoron Allah akwai amma madhabar Imam Ahmad ibn Hanbal shine in dai babu halal da haram to abinda mutum ya halalta ya shafa ko ina a cikin matar da tana haila sai ne kawai bai halalta ya tsara da ita shine kawai saboda hadithin Anas a cikin sahih Muslim cewa yayin da Yahudawa sun kasance idan mace tana yin haila lam yu'asiruha wa lam yujami'uha fi al-buyut ba za su abinci tare da ita ba amma za su zauna a gidan ba sai ya mata wani aiki a can wajen gidan ta fi can ta zama dauna za su zauna ba a cikin gidan ba sai sahabbai suka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aya ta sauka wa yasalunaka anil mahyid qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahyid za ka fiye ka dangame da haila jini haila ta zan tani ni tanci mata yayin da suke haila sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masu isna'u kulla shay'in illa an-nikah ku komai da matan ku sai dai kawai annika shine alwaqf shine wato saduwa sai dai kawai farawa da kuma ba za su yi ba saboda ya halatta cewa mutum yayi komai in ba da tara to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aikin sa sai ya nuna wannan dan saboda me dan ya saboda ya sunnata ma al'umma kar ka je ka ce to ai shi kana aikata ai komai to garin komai ka je kai komai garin aikata ai komai din kuma ka je kai abinda aka ana ko da haka mutum abin nan al-mustahab abin da yake mustahabi shine mutum ya tsare daga abin da yake cikin daga cibiya zuwa gwiwa waɗansu malamai sun yi wani tafsir da ba sun ce wanda yake yana da wanda yake ganin cewa addinin sa yana da ƙarfi kuma ba shi da wato abin nan sha'awa wanda yake za ta rinjaye a kansa ta makantar da shi to wannan ya halatta ko da ba ta tsaura zan komai ba ya kwanta tare da ita ya shesha ka ta inda yake amma idan ya zama cewar ba yana ganin addinin sa bashi da wannan wara'u din kuma yana ganin kan cewa abin nan yana da karfin sha'awa yana da tsananin sha'awa da ba zai iya sanya ma kansa linzami ba to lalle ya rubuci cewa ba zai yi wani abu da matarsa ba sai idan ya zama to akwai wannan tsakuwar ganin tare da wannan wani tafsiri ne wanda kuma wasu malamai ke kamar yadda suka yi fatan kucin wannan tafsirin a wajen mutum ya yi wasa da matarsa yayin da yake cikin azumi irin wannan tafsirin waɗansu mutane suka yi suka ce ya halatta mutum ya yi wasa da matarsa a cikin azumi amma suka ce da sharadi idan ya zama mutum yana da tsantseni a cikin addini kuma yana da ikon wato sanya ma sha'awar sa lizani amma in ba shi da wannan to ahir wannan tafsirin haka amma imam malik shi duk bai kawo wannan ba sai kawai ya kawo maka abin da yake shine mustahab saboda ya nuna abin da yake tabbatacce ga abin da yake bi sanya al'umma akai na al'amal na al'amal tare da amma afali shine wanda muka ambata saboda ingantaccen sunna zuwa saman zaman Allah sallallahu alaihi wasallam wadansu sun yi tafsir sun ce idan a farkon hailan ne to shine lalle ya sanya ta tsauri cikin saboda a lokacin nan jini zai iya zubowa saboda ta annon wajen illa ba wai saddan da zuri'a ba ba wai dan kare din ya aika aika bane a dan kar jinin haila din ya zo ya saka shi to a wannan a wajen nasu tafsiri kenan amma idan ya zama to cewa kamar bayan ta dade da yin hailar to ta wuce kwana uku to babu laifi za ta iya zai iya jin daɗi da jikinta da abin da yake junan ta za ta sanya ya zo a cikin hadisin Ummu Salama kama Allah sallallahu alaihi wasallam sai kama Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ɗayar mu tana jininta tana kwana uku farko na jininta to ba zai rumbace ta ba sai dai idan ta sanya kiza to bayan nan kuma sai ya sanya ta rufe gaban ta da wani abu sannan ya yi adina yayin mubashara daga cikin abin da yake nuna cewa ya halatta mutum ya shafa koda cinyar matarsa ne tana cikin haila akwai hadisin Aisha radiyallahu anha cewa wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo mata cikin sunan Abi Dawud lokacin ana tsananin sanyi sai ya same ta tana haila yake mata tabu'i idar kunta adin tabu'i zan tabu'i idar kunta kace haila kace sai yace wadin ko da kida ne sannan sai ya sanya da kirjinsa da fuskarsa akan cinyarta sannan yake ta kwanto a kansa sannan ta kwanto a kansa har sai da ya samu dumin jikinta sannan sai ya tashi babu hita a lokacin babu wannan ni'imar hita da abin nan da menene da za ka kunna ne ba a tsaya kwandishin mai kawo zaki ta tsuma ma aiki sanyin madina wanda ta fi hajji ba na sun ji sanyin madina yanzu to ba na sana a da lokacin babu gidaje masu yawa haka tana dajin sanyi ya fi tsanani to sanyi da ya dame shi tana wasu layi wani damuwa ne ke yaka haka wannan ya nuna cewa jikin fatar jikinsa ta shafa fatar cinyar saboda haka shafa fatar cinyar ba wai haramun bane da aka hana da aka ce ta daure izari kafin a shafa jikinta wannan ta babu saddu zuri'a maganin barna abin da ake ce masaddu zuri'a shine abin da yake asalin sa halal amma sai a haramta shi saboda ana ganin zai iya kaiwa ya zuwa ga haram an gani kamar zagin abinda zagin gumaka halal ne amma Allah yake kira zagin su wala tasubbu alladhina yad'una min duni llahi fayasubbu llah kida ku zagi waɗanda suke kira ba Allah ba dan kar su je su zagi Allah to haka zalika kaga wannan abinda yasa aka ce ta daura zani din ba wai dan taba ta haramun bane taba shafa cinya ta haramun bane a'a saboda tsoron cewa shafan cinyar zai kai ya zuwa ga aikata haramun din na yin jima'i da mace alhali tana cikin haila wanda yake kuma wannan yana daga cikin manyan kaba'irin dole na
قال حدثني عمار قال رضي الله عنه علي عبد الرحمن ان عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم كانت مرتجعه مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في ثوب واحد وانها قد وخبت وخبه شديده فقال لها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما لك لعلك نفست يا من حيضا فقالت نعم قال شدي على نفسك إزارك ثم عودي إلى مرجعك
نعم وحدثني عن مالك الإمام مالك يرويته عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ده جمال موسى ربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة الرائي وانت شما ترجمة تتاقى بات قريم أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضطجئة شو عائشة رضي الله عنها لكن تنشي تنقون شيء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تارد من زم الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد أتك ما يأتي بدا وأن الربيع شما بيرس عائشة با سورة حديثي مرسل أما وأن حديث الصحيح كسر كاغو كتنكو تشيت أما أم سلمة ترين بيزو أتك بخاري أتك سيد بخاري أم سلمة سورة تيور ربيع كيسر كاغو مرسلة maimakon abikiya ya cewa daga Ummu Salama take ba sai dangana ta zuwa ga Aisha radiyallahu anha. A cikin wannan ya nuna halaccin mutum ya kwanta tare da matarsa a cikin tufa guda daya. Ko mai matsayinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da irin matsayinsa mai daukaka wahayi yana kwance mala'ika shi da fitu sai wanda mala'ika jibril yake saukowa gare shi amma duk ba sai kwanta tare da shi kuma a cikin mamayaki guda wanda ya nuna irin wato kyakkyawan ishira kyakkyawan mu'ashara ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalinsa lakin yana da buƙatar iyalinsa bane da zai kwanta tare da shi a kwanta su kwana tare domin me domin ta samu al'anan ta samu wato tausayi da kulawa da kuma wato ta samu nutsuwar zuci wanda ba abinda wato abinda zai nutsantar da ita ga zuciyarta ba wai shine kawai miji ya zo ya biya buƙatar tare da ita ba a'a ta ji kancewar tana da wannan amincin tare da miji shi wannan yana daga cikin koyarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ba ba maza kan taka bane jin cewa sai namiji ne jangururo wanda inda ya shigo gida sai muzurai ana jin tsoron sa ko uffa ba iya cewa ko tari ba a so ai kare ji wannan ba haka wannan mutum ya zama to wannan abin nan al-jabbar al-anid to man la yarham la yarham wanda baya jin kishin ba za a cikin sa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hatta yake a cikin iyalinsa ne tsananin rahama ne da jin kai da tausayawa da kula da abin da zai shigar da jin dadi a cikin zukatan iyalinsa ko yana da abin da zai shigar da jin dadi a cikin zuciyar mace daga wajen daga fuskar mijinta wa innaha qad wasaqat wasatan shadida fi tazabura tazabura ne gaggawa wato tana kwance da shi kawai sai zumburta kashi da gaggawa وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك كيف ميك لعلك نفست يعني الحيضة يقول ولعلك نهيلة النفاس أصلا النفاس شيني الدم ليتك ما لا نفس له سائلة أي ما لا دم له سائلة النفس أنا بتكتشم أنه النفس شيني الدم وتنفستي أي واتو جنيا بتكتشمتي shine la'allaki shine ya tsisa shi ya anil haida wato yin haila la'allaki nafisatu ko kin yi haila ne ibnu abdul bar yace wannan dalili ne akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya sanin gaibu sai abinda Allah ya sanar da shi inda ya san gaibu zai san cewa abin nan ai kafin ma kike mun na sani sai la ci tuzumi to sai abinda Allah ya sanar da shi yake sani na gaibu sallallahu alaihi wasallam qalat fi tace na'am اي هيلا شي تزوم قال شدي على نفسك ازارك ثم عودي الى مضجعك كي دوري كنكي da mukurinki sannan ki dawo zuwa ga makwancinki wannan ya nuna cewa kenan ya kamata mace kai kana bin sifar da za ta rinka sawa yayin da kike haila kamar yanda yazo hadithin ummu salama da wannan ma'ana falabistu thiyaba hibati kina sanya tufafin da nake sanyawa lokacin haila wato saboda rashin isassun tufafi sun kasance suna ajiye wata tufa wanda yake lokacin haila kawai za ta dinga sanya zuwa ya daga cikin tsafta yana daga cikin tsaftar mace da ya kamata ta yi wato ta killace kanta da tufa wanda yake wannan layin haila ne wanda zai zamanto cewar sauran wannan ya hana wato sauran tufafinta su ɓaci wannan kuma ya nuna cewa kenan mace in tana haila za ta iya kwanciya tare da mijinta su lulluɓa a cikin mayafi guda kamar mai tsarki ba kamar yadda yahudawa suke ba shi yasa wata ran maimuna matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta aika wani yaro wajen Abdullahi ibn Abbas ta aika shi wajen matar Abdullahi ibn Abbas sai ta same ta a shimfiɗa ta daban yaron ya sami matar shimfiɗa ta daban shimfiɗar Abdullahi ibn Abbas daban sai yake cewa me ya faru ko mijinki ya tsaurace miki ne Abdullahi ibn Abbas ya tsaurace miki kaura ne kina wata shimfiɗa yana wata shimfiɗa haka yake kaura ba a ce mace ta gidan kiyayen ta in ana so a yi mace ladabi da kaura ka tsaurace mata gabaki ɗaya daga cikin daga tafiye da gidan ba tunda wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tahajjud illa fil bayt a cikin gidan zaki hujran ka to alamar cewa sun bambanta shimfida wannan alama ce ta cewa wata kila ko ya kaurace mata ne sai ta ce a'a ba abin da ya hada ni da miji da sai dai haila nake da yaro ya koma sai ya gaya ma Maimuna sai ta ta aka kira mata Abdullahi ibn Abbas sai ta ce mata atar raqbatan an sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kana kaurace ma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato tsoron Allah ne ta ya kai har wato kace da zaka bi sunna da to mu tace ina mu muna yin haila sannan mu kwanta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin shimfiɗa guda ɗaya to saboda Allah ya ba shi gina wannan da wannan sunna ta uya gare shi dai sanni sai ya dawo ga sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake dabi'ar sa sai ka ga mu da sunna sai su dawo ga ni saboda ka wannan ya nuna cewa ba a kaurace ma kwanciya tare da mace in tana cikin haila ba a kaurace ma mutum abinci tare da ita manzo Allah sallallahu Aisha radiyallahu anha yace tana yin haila manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta sha ruwa sannan ta fara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kokon ya sa bakin sa inda bakin ta yake ya sha ruwa da kuma ana kawo masa nama da kashi a jiki sai ya bata da kifi kata saboda kula da saboda soyayya da dara da rai ga iyali kada ka ne duk wannan abin fa kuke gani ibada ce sadaka ce a mutum wani lokaci sai ya rika ganin kanta ba zai ba san yana da wata biyan bukata ta sa to mun biyan bukata yake ne ka samu lada kai sadaka an ha kawo masa nama sallallahu alaihi wasallam ya kun ya fara ci ba sai ya bata sai ta dauka ta gwaguya ta gwaguya kana sai ta bashi ta bar man sauran sai ya sa bakin sa inda ta gwaguya daga nan wajen ne saboda hajjina shi mai haila a kanin Yahudawa suka dauke ta bane ba a ba kazanta bake abinda yake kazantar shi hailan shi ne kazanta amma ita ta da karfi shi ta wata ran da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Aisha mi komai shimfida daga cikin masallaci sai ta ce ai ina haila sai ya ce maka haidatuki laysat fi yadiki hailar taki ba a hannunki take ba sai ba a hailar take ba ba cewa ake wajen da ba cewa ake kici wajen hailar ya shigo cikin masallaci ba dan hannunki ya shigo wannan ba yana sa kina al'adun nan a wannan shi a nan hailar take sai ne sarki ce a nan wajen na
قال حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض فقالت لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء
إمام مالك رويته دقى نافع دقى عبيد الله بن عبد الله بن عمر عبيد الله بن عبد الله بن عمر دقى شمي آيام عبد الله بن عمر شكيك سالم بن عبد الله بن عمر دقى شكين ثقات سيدي شي حديثا سكأني أرسل إلى عائشة يا تورا وقوى وجن عائشة رضي الله عنها يسألها yana tambayarka hal yubashiru rajulu imra'atahu wa hiya ha'id mutun zai rumbaci matarsa al mubashara shine iltiqa'ul basharati bil bashara fatar mutun ta shafi fatar wani shine al mubashara wato zai iya rumbatar mutun zai iya rumbatar matarsa al hali tana cikin rumbaci shine da matarsa al hali tana haila fa qalat tijti li tashuddu izaraha ala asfaliha ta daura wato dan tofinta a kasan jikinta tun mai bashiru ha insha sannan sai ya rumbace ta in yana so na
wala hadathani an malik annahu balagahu anna salim ibn abdullah wa sulaiman ibn isaq su'ila an al ha'id hal yusibuha zawjaha idha ra'at al suhra qabla an taghtasil fa qala la hatta taghtasil
imam malik yace balagahu wannan balagu ne wato wannan riwaya ce bai ambaci wanda ya ambata masa ita ba Salim ibn Abdullah wa Sulaiman ibn Yasar biyu daga cikin al-fuqaha usaba wanda mun sha ambatan su anan su su biyu nan duk daga cikin manyan malaman Madina ne daga cikin malaman tabi'i ba tabi'i su ila an tambaye su anil ha'id kam mace ne haila hal yusibuha zawjuha idha ra'at al-tuhur mijinta zai iya saduwa da ita idan ta ga tsarki menene al-tuhur shi ta ga alqasatul bayda ta ga wannan farin ruwan wato alamar ta gama haila wato idan ta gama haila amma ba ta yi wanka ba mijinta zai iya saduwa da ita ta gama haila amma ba ta yi wanka ba, mijinta zai iya saduwa da ita qabla an tartasil fi kafin ta yi wanka, fa qala fi suka ce la ba zai iya ba hatta tartasil har sai ta yi wanka. Allah maɗaukakin sarki cewa ya yi fa tazlil nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yatahhurna, kada ku kusance su har sai sun yi tsarki. Wannan wani tsarki ake nufi shine wannan at-tahur, su ga al-qaffatul bayda, to shikenan daga sun yi tsarki kuma shikenan sai ku halalce su sai ku kusance su. Allah ta yafa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah, idan suka yi tsarki at-tahur anan shine wanka. Wa in kuntum junuban fatahharu, in kun kasance cikin janaba to ku yi wanka. Fa idza tatahharna fa idza tasalla, kenan idan suka yi wanka fa'tuhunna min haythu amarakumullah, sai ku saji da su daga inda Allah maɗaukakin sarki ya hore ku da ku saji da iyalansu. Saboda haka ba a saduwa da mace in ta yi idan ta gama hailata da mujarrabin taimama, a ce to ai shikenan tunda yanzu ba ruwa in gashi kuma a cinnan a tsarki an ga alamar tsarki sai ka ce mata ka tai taimama, wannan ba a yin haka. Dole sai ta yi wanka, dole sai ta yi wanka. Idan mutum ya saduwa da mutum ya isa mace tana cikin haila yana daga cikin kaba'irul dhunub, kamar yadda muka faɗa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata kahinan fa saddaqahu fi ma yaqul aw ata ha'iban aw ata imra'atan fi duburiha faqad bari'a mimma unzila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda ya je wajen boka ya gaskata shi da abin da yake gaya masa, ko kuma ya sadu da matarsa tana cikin haila, ko kuma ya sadu da matarsa ta duburarta, to wannan ya barranta daga abin da aka saukar ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idan ne haka wanda ya sadu da matarsa a cikin haila bisa kaulin jumhurin malamai zai nemi gafara Allah ne ya tuba. Amma a wajen Abdullahi ibn Abbas yana cewa ya sadaka, saboda abin da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullahi ibn Abbas ya ruwaito wanda ya sadu da matarsa a cikin haila ya sadaka da dinari ɗaya ko rabin dinari, dinari ɗaya ko rabin dinari, dinari ɗaya nawa kenan? 7,500. Waɗansu akwai tafsirin, wani tafsiri da aka yi wanda yake shine kuma shine shi ma mu'tamad ne a mazhabin Imam Ahmad ibn Hanbal, shine idan ya sadu da ita a lokacin da yake da jini a jikinta, jinin yana zuba lokacin da yake ja ko baki-baki din wannan, to ya sadaka da jinin. Idan ya koma yankewa ya koma fatsi-fatsi, ya koma irin fatsi-fatsi din ya koma yankewa, to sai ya sadaka da rabin dinari. Wannan ita ce riwaya, a wata riwaya a mazhabin Imam Ahmad, haka zalika aka rawaito daga Abdullahi ibn Abbas a bisa wannan tafsiri. Kuma wannan bisa saboda hadisin ya inganta, hadisin Abdullahi ibn Abbas ingantacce ne, malamai sun inganta shi. Don haka al'aula mutum ya aiki da shi, dai kine ba shine mazhabin jamaahirin malamai ba, shine mazhabin Imam Malik ba. Amma abinda aka ce maka za ka yi kai kafararsa ya fi bisa abinda za a ce maka kai istighfar, saboda in ce istighfar baka sani ba, Allah ya karɓa ku, Allah ya karɓa ku, kuna kifa ga hukumar. Faqad bari'a mimma unzila ala muhammad, ya ce ba ruwan salatu da aka bar muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya barranta daga alqur'ani da sunna wal iyadu billah. Akwai wani dan uwa da ya alƙawari zai dauki biyar zai fi fili da za a rinka sanya wannan karatu na muwatta a cikin gidan rediyo saboda Allah. Saboda haka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya saka masa da alkhairi akan wannan kyakkyawan niyyarsa, kuma Allah ya albarkance shi a cikin dukiyarsa da zuriyarsa da jikan iyayensa, ya sanya albarka a cikin zuriyarsa har iyakar wanda za su zamanto sun nasabta ya zuwa ga shi a cikin zuriyarsa. Kuma duk wanda Allah ya sa ya ji karatun na mutum, ko aljan ko dutse ko bishiya ko ma wani abu ne, to Allah ya sa ranar alkiyama ya ma wannan bawan Allah shaida ranar alkiyama, kuma ya nema masa gafara Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ya saka masa da alkhairi, kuma Allah maɗaukakin sarki ya karɓi ayyukanmu, ya azurta mu da ikhlasi a ciki, ya kuma ba mu nuna, ya ba mu sanin gaskiya, ya ba mu ikon binta, ya bayyana mana da ƙarya, ya ba mu ikon nisantarta. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. وسبب كل لوك لا انتم بريضا كما قلنا ان شاء الله. بسم الله.
السلام عليكم. السلام.